Assalamu alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama muta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu channel gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fahimi.
Kana talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau 17 ga watan Mayu na shekarar 2022 zamu ci gaba da magana ne akan matsalar shaye-shaye a Kamaru.
Ke Amina masu sauraron mu muna tafa da karin bayani
a cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya jiyo mana daga masu ruwa da tsaki akan wannan batu sannan zamu zirci filin mu na kwalama
sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe
jama'a masu saurare ba tare da bata lokaci ba zamu garzaya kasar Kamaru a zauren tattaunawar mu inda wakilin sashen Hausa Muhammad Rabi'u zai ci gaba da tattaunawa tare da Alhaji Ahmadu da dan jarida Muhammad Kabiru da malami makaranta Usaini Kabiru tare da matashi Abdul Wahab inda za su ci gaba da tattaunawa akan wannan batu na matsalar shaye-shaye
to malam Muhammad Kabiru nace wani hanzari ba gudu ba duban yanda wato kayan shaye-shaye ya yalwata akan kasuwanni kuma ya sawaka agun waɗannan matasan gojen mallakan waɗannan kayan mayan shin naka duban wace hanya za a yi don a ga an dakile shigowan waɗannan kayayyakin kan kasuwannin mu
to Muhammadu Rabi'u wannan magana ne wanda ka faɗa mini ni kuma nake so wato mu duba mu gani na farko ba kayayyaki wato wanda ake samu riba kamar shi kayan maye ana samu matukar riba a kayan maye kuma yau kaga ga Nigeria uwa uba wanda waɗannan kayayyakin ake shigar da su berkete domin kasuwar Nigeria ba kasuwa bane wanda ake sa ido akan kayan maye duk wanda ya tafi jeje ya siyo abin da ya siyo duk ya kawo kaga waɗannan abubuwa in ba gwamnati ta tashi ta tsaya ba to ba za a samu ba za a dakile waɗannan abubuwan din ba dole shi gwamnati ta tsaya mu kuma iyaye mu tsaya mu san ina yaran mu suke tafiya me suke yi me suke ciki domin kada kaga yara yau sun hadu su uku kuce kun ba su wani goyon baya to za da akwai abin da je za su haifar bayan wannan to dole ne shi mu iyaye mu sa ido mu sa lura kuma yanda za mu je a kowane anguwa na cikin garin da muke mu samu makarantu ta Islama wanda yake za a karantar da yara domin su samu tauhidi don yaro wanda ya karatu arabiya ya mallaki ya san abin da yake yi ya san wato buguwa baya da kyau a cikin addini don yau mun fi ba da karfi a karatun zamani wanda yake je ba ma yara aikin yi mun bar karatun wato addini to waɗannan abubuwa mu kiran da zamu yi ma masu hannu da shuni da kuma gwamnati don Allah su zo su gina mana makarantu kamar Najeriya ita kuma ta kawo mana agajin malamai wanda za su karantar mana da yaran mu addini don waɗannan abubuwa in ba an yi sai wanda ka ba don ko mutuwan aure da ake samu da waɗansu miyagun abubuwa don dun rashin fahimta addini ne in yara su aka fahimci addini ba za a samu wannan ba ko mutuwan aure yau yarinya ta ce ma ka sauni ana da masoya na dauka na kai kaza kaza kaga ai duk daga cikin wato rashin biyayya rashin sanin addini shi ya kawo waɗannan abubuwan ne to dole shi mu dawo yadda iyayen mu suke shi sun karantar da mu za mu tafi ko makarantun boko domin dade a yadda yake dole shi kaga an karantar da yaro ya sauke ya san menene farbu ainihin shi sannan farillan ainihin shi sannan ya fara tafiya kuma ya shiga aji ya soma karatun boko to dole ne muna roƙon iyaye da shigar da yara makarantu kuma a bawa malaman din wato a karantar karantarwan zamani ba karantarwan wato allo irin na da ba na kushe ma makarantun allo bane to sha a sauya abin din zamani ya kawo karatu to dole ne shi mu sauya mu kuma mu san yadda zamu yi
to a gurguje Alhaji Ahmadu mai kai isa ka gaya mana wato kon kuma ce wace hanya za a bi domin magance wannan matsalan
magance matsalan tsayawa ne kawai da kafa duk wani uba da duk wani wanda hakike kansa ya dage ya bi diddigin yayan su suke rayuwa ina su da tafi ya suka yi ne ya suka dawo ya kuma za su kwana da wa yake da wasu to mu'amala a cikin makarantu a anguwa da sauransu to insha Allah zai kawo sauƙi a gindi kuma gwamnati ta shiga cikin al'amarin kamar da na faɗa baya
to Malam Hussein Kabir nace da can akwai darsuka masu tarbiyar tar da yara a cikin makarantu kusan yanzu babu su shin dawo da irin wannan magdu'in za a yi domin ganin cewa an tarbiyar tar da yaran domin su zama yara na gari
wato je kawo agaji da kyau wato a duba tarbiyan yara amma di ni na ga a cikin makarantu har abin da je sosai gwamnati ta shigo ciki ta wani fanni wato a duk makarantu mun san akwai wato kunce asibiti inda dai akwai ko likita dai da yake lura da yara sun samu duk yaro da zai shiga makaranta gumma ai masa gwaji a auna hankalin shi a duba ya yake sabila da wannan abu idan an yi duk za a samu a yi recording din shi idan an yi recording da za an san wato cutan da yake damun yaro idan dai da haɗin kan iyaye da malamai da wannan shi yaro za a dinga wato dubawa ana tafiyartar da shi wato ana faɗakar da shi akan abin da yake haka ba kyau amma haka ba kyau amma yaro yanzu shi ai ya dauko yaro da baka san daga ina yake ba a kawo shi kawai makaranta a zo a rubuta shi kai a gida ka ba wa ɗanka tarbiya ka kawo shi cikin aji an ɗauko wani yaro da ba san shi ba ba san ya yake ba an haɗa su to ban ce dai akwai wani abin da zai faru ba dole wannan yaro ma zai lalace
Malam Abdul Wahab so da yawa zaka ga an yebo yara an haɗa su cikin aji su a ta gari da kuma masu kyawun tarbiya ana ka gani al'amarin wato a raba zare da abawa kuma samu yaran gaba ɗayan su ya zamanto sun kasance na gari
wato wannan dai yanda za a tantance wannan abu ba wani abu bane wato abu kadan kawai za a yi domin kuna haɗe da wanda suke aikata miyagun ƙwayoyi she in dai ka shige su domin za ka iya zama da su ba tare da ka ɗauki halayensu ba to haka ne domin yawan mu'amala da su ba zai sa ka ba she dai kuna zaune tsakaninku kana yawan ba su shawarwari abubuwa kan nan ba shi da kyau gara haka domin a cikin ɗaya za a biyu domin su in ba su ja ka ka shiga aikin da suke yi ba haka zalika kai kuma za ka iya jawo su da inda suke abin da suke aikata su dawo ta ɓangarenka domin wannan dai ni da ganina zama da ake da su ba shi ne zai kawo abin nan ba ya dangana da hankalinka kai ma shin kana so ka shiga wani abubuwan koko dai ba ka so.
A sha kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara to kar a sha kwaya. Kwaya ko ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya dokar a sha kwaya kakan ka baya sha baban ka baya sha bai kai ka shan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ko ba shi da kyau matar ka baya sha matar ka ba ta sha yayan ka baya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku
to madalla masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe gam wakilinmu Muhammad Rabi'u ya sake dawowa da ci gaban tattaunawar
to jama'a kada da ku sha'afa shirin yau da gobe kuke saurara yanzu kuma bayan mun ji wato wannan fafatawa da muka za mu sake komowa kan wato Professor Ubabdi Baji domin ya kawo mana sharha akan wannan duk abin da kuka ji
naji dadin hiran nan da yawa me yasa domin kun ga maganan shaye-shayen nan yau a kasashen mu matsala ne babban matsala me yasa babban matsala domin abu ne da yake taba matasa kuma matasan nan su ne karfin kasa to yau abin da ya taba su ya taba kasa wannan reality namu ne a Kamaru wannan reality na Nigeria ne na Chad ne to abin da nake so ce abin din yafi a gani na duk yanda muke tuna me yasa domin kun ga abin nan na shaye-shaye na yau a wajen mu babban sana'a ne abin da ake kira da ingilishi criminal economy to wannan criminal economy tana da karfi diwa wato ba wanda yake sha kawai za a gani ba waɗanda suke wannan sana'a su ne manya-manyan preoccupation to a hirar da kuka yi yanzu naji abubuwa uku a wulai da naji kowa ya faɗi menene yasa yara matasa suke wannan shaye-shaye abu biyu da naji kun faɗi batun menene implication wato wani lahani wannan abu yake ma community yake da shi akan kasa abu na uku kowa ya guda ba da solution ya zai har wannan ciwo mu samu gurgashi akan main causes abin da yake sa yara suke wannan aiki naji education gaskiya ne tarbiya nan a gani na lamba daya abin da yake sa yara su shiga su dauki wannan hanya tarbiyan nan kuma level biyu ne first level a gida tarbiya na yau daban ne da tarbiya na jiya yau din nan iyaye a cikin gida su ne suka kwace tarbiyan da ake da dan nan community ne mai tarbiya wato da da ba dan uban shi da uwan shi ne kawai ba a dan community to she zamanar yau kaga yaro dan danin ka ne ko dan wanka ne yana abubuwa kana jin tsoro kai masa magana domin iyayen shi ba za su baka ba kana tsoro kai masa holo domin iyayen sa ba za su baka ba to kun ga wannan abu yana da matsala da yawa iyayen mu na dan nan dako na wane ne mu lokacin da muke tashi she ai ma bulala a waje kana tsoro ka je gida ka ce ai ma bulala domin garawa za yi amma yara yanzu nan bai ma bulalan din da ke wa ma sai ka koma gida kana kuka to sai baban kai fita sai zo yana tambayan wannan wanda ya ma bulala hay gyara ne bai ma bulala ko kuma ya ma holo hay gyara ne sai baban kai zo ya ce masa mai ruwan shi mai ruwan ka da dan shi to kun ga wannan tarbiya na first level kenan tarbiya na biyu wanda yara suke dauka a makaranta wato gaskiya akan gaskiya muna da serious problem akan indiscipline a wajen mu kowa kome baci to a yau yaro sai je makaranta sai je baci a makaranta yau a kama yaro a ji ya rufe shi domin haye masa hankali ne to ashe an aike shi ne ya haɗu da wayansu wayanda za su koya masa wani babban sana'a na insecurity to wannan problem na gwamnati ne a level biyu locally da nationally duk babu su to abu na biyu wayanda kuka faɗa na abin da yake kawo wannan matsala rashin aiki gaskiya ne rashin aiki kam gaskiya ne wato kuma rashin aikin nan yau aiki na sana'a ko na aiki na gwamnati din babu so ne to zaman yara hakan nan shi yake jawo wannan shaye-shaye shi ma wannan babban matsala ne abu na uku wannan kuma ina so ku san da wannan yaran mu nan a wannan rashin education rashin tarbiya su shaye-shaye nan suna gane kaman sun waye ne su a ganin su wayayyu ne kuma ana aukan abin ne akwai influence uku diwa akan abin da ke ganin abubuwan da suke wucewa ko a kasan waje yanzu kaman abin da ke sha abin nan nargile nan a television suke gani yanzu kaman shaye-shaye a dutsuna menene su kokain su heroin nan a television suke gani to su a ganin su duk wanda yake wannan wato ya waye ne duk wanda bai wannan bai waye ba to globally dai ga abin da naji gaskiya ku dukan ku kuna da gaskiya matsalolin nan muna da shi su ne yake kawo mana wayannan ciwe-ciwe kun yi hira akan to menene implication to a can problem yake kun san wannan abu shi yasa ƙasa ta tsaya implication na akwai shi akan wanda yake sha akwai shi akan family sa akwai shi akan community sa akwai shi akan ƙasa alil misali yanda ke muku example abin nan daya akan community da akan national level insecurity duk kwace-kwace da ake jin nan bugaggun ne kuce a ce muku a anguwan nan ko wannan hanyar nan karfe bakwai bayan isha wane mutum ya bi ana kwace-kwace ana kama mutane menene mai su ne yaran din ne to kun ga wannan dan fada-fada da ake yanzu Boko Haram nan yara da yawa da matasa da yawa da aka kama suna fada suna cikin Boko Haram nan sai sun bugu suke zuwa wannan fada haka wayan yaran da suke fada ta ta kudun kamaru ta baminda da boya da shawaran su area da ake kira nozo bugaggu ne to shi sun sha su kwayan din suke samun karfi zuwa suna wannan fada kun ga cewa kenan akwai matsala diwa akan wannan shaye-shaye matsalan ne kuma akan insecurity ne babu security a kasa mai zai to rashin security nan yana taba development kasa to abu na uku hiran da kuka yi kun kowa ya faɗi to mai zai har a tsayar da wannan matsala gaskiya daga ɗaya daga abin da zai shine tarbiya kun da mu sanja gyara tarbiyar mu nan kun da iyayen nan kowa ya san menene role na kowa ya dauki aikin shi abu na biyu gwamnati kun ga gwamnati fa a wannan abu ana ma kuka da ita domin ba so ake kawai ta gyara ba ana gani ma kaman gwamnati ne ta bata abin me yasa ya kayan ne suke yi su shiga kasa ai akwai custom a border da shi nan su kuma in kayan ne suka shiga kaman a wannan garin Gaulere ko a wani gari ma a area northern part of Cameroon even the southern part of Cameroon an san inda su ake sayar da maganganu ne ba boye ba suna nan yanzu sun an yi akwai ma wani dan fasali a sojojin nan in sun zo akwai dan abin da za a miƙa musu su rufe ido su wuce to wannan ma yana cikin matsalan da yake kawo wannan abu shi sa gwamnati har ta tsaya da wannan abu shi ta yi fada da kanta tukunna wayanda suke bata aikin nan da su za a soma tarbiyyar nan da su za a soma a border nan in maganganun ne sun zo nan a kama ni an kama bi shiga ba to an yi in yi shiga police da suke zagaye zagayen nan su kuma su kama su ma su hana abin nan dina wayannan da suke sayarwa su sayar yanzu ba a ganin evolution wannan abu amma yana da serious impact akan rayuwar mu akwai wani abin da ya sha da ya fita yanzu a Yaounde dutse ana kira shi dutse abin nan yayi kaman shekara 20 a Douala kuma a ina abin nan yake fitowa anguwa Hausawa anguwa musulmai ya so ya fita a Douala suka yi yanzu yazo Yaounde to kowane mace yanzu ba maza ne ma kawai me sha ba mata ne me wannan abin nan kasuwa business suke kiran abin nan din kuma an san su to dole gwamnati ta tsaya ta yi aiki yanda ya cancanta a yi in dai ba tsaya ba to a gani na abin nan da wuya da yawa globally ga abin da na isance
so jama'a duka da nan za mu saka filki da fatan kun ji dadin wannan shirin kuma da fatan kuma za mu sake haduwa da ku cikin wani shirin da oke da batutuwa
wakilin mu a Niger Tamar Abari da bako da ta gayyato mana a filin kwalamar mu
wayo Allah duk
assalamu alaikum murya amurka sunana Salamatu amma an sanni da suna Salan Sunan daga restaurant Sunan yau zamu gabatar muku da ɗan girke-girke kamar tuwon chartu zamu muku yau in zaka yi tuwon chartu dai zaka samu tukunyar ka wanke tas ka dora ka samu hatsin ka tiya guda ka surho shi a baka ce a wanki a satin nan ka bada a nika ma in an nika shi aka yi kamar nikan gumba zaka zo ka tankade ga tukunyar ka ka wanke zaka dora ruwan zahi daidai wanda zaka tuka hatsi tiya guda sai ka sa ruwa in ya tahoso ka jika kanwa ka dan ka sa cikin ruwa ya tahoso tare in na so kai talgi a bar shi ya dahu da kyau in na so a tuka
bangin tsunan fashin ki ma Hajiya Sala kin ce za a sa kanwa kamar kanwar bakar kanwa ko ku shak kanwa kin san akwai shak kanwa irin ta agaris
eh yawa to da bakar kanwa ake yi bakar kanwa ta hi ita ce miki amfani da ita sai a jika ta a tarare ta in an tarare ta sai a zuba ta cikin ruwa ta tahoso da ruwa tare da ruwan da kanwar su tahoso sai kai talgi in kai talgi amma zaka bar shi ya dahu sai ya kai ga yana yakin wannan sai ka tuka sai kuma mu zo wajen miya in ka zo miya kubewa ake mishi kuma kana iya yin shi ma da kowace miya amma dai kai shi da miya kubewa zaka samu kasusuwan ka tantakwashi ka siyo ka samu albasarka tumatin danye attaruhu ta hannuwa ka jajjaga kayan yaji da dan maginka da daudawa yanzu kamar na tiya guda zaka samu kamar daudawa guda biyar kasa don saboda miya ta yi dadi ta yi da kamshi kuma zaka sa ya tahose wannan kashin di abun bargon kashin ya tahose a cikin ruwan miya laso zaka daka kubewar ka da mai a miya ba mai a sa mai da mai in laso sai an ya dahu sai ka zo ka kada kubewar ka daka kubewar ka kada ta in na so wannan shi tuwon chartin kuma zan dawo ga kantuwa kannan can ka tuka shi ya dahu zaka rika sa dan mai kadan a koshiya kana sawa kana kwalhe shi kadan kana zubi shi a turuwa haka kame kashi kashi dan ya samu ya sha iska kai ya dan to kun ji nan mun yi tuwon
ya mulmula shi ne yanda ake mulmula kafa
ana an kana so kana mulmula shi ka kulla shi a leda amma mu muna huda shi da mara mara irin nada tunda an ce chartu ai an komo galgajiya
asa mai amara
amara ake sa mai sai a huda shi mara mara a aje shi ya sha iska to tuwon chartun mu kenan sai
to kamar miya kubi wai shi wannan kayan yi an soye wannan naman da mai da albasa da kayan an yi su sai a tsaye da ruwan miya koko ya ne
eh to sai an soya mana kuma tunda miya kashi ce zaka wanke kashin ka ka zuba ka yanka tumatir din ka albasar ka tunda dai an ce chartu an komo a galgajiya ake komin ka ka yanka shi gaba ɗaya kai rugub sai ka zuba a tukunya a hada gaba ɗaya ka tarwadan man ka kawai sai ka zuba a tukunye ka bar shi ya dahu ya tafasa ya tafasa ya tafasa ya tafasa in na so ka daka daudoka ka sa dan yayi kamshi daudawa a sa biyar ake sa dan saboda tuwon yayi kamshi
daudawa a hada ta da attaruhu
da attaruhu da tahornuwa ake dake ta a sa shi ma kashin he an same attaruhu da tahornuwa da kayan kanshi dan miya kar ta yi karni kenan sai a samu a dafar shi ya dahu ya kwaikwaye wannan kashin kuma ka daka kubewarka sai ka kama shi dai kashi baka san ba ba dawa ba yake ba tafshi ba yake kenan ya kwaikwaye ya fara kamshi kamshi sai ka kada miya kubewarka to kun ji tuwon chartun mu
kawai sai ci a zuba ba a sa man shanu
a to inda man shanu sai a sa tunda yanzu abin duniya komai ya kaura shanu ma ya kaura nonon wannan me ake ce mishi man shanu ya kaura daga riga kenan yanda ta samu dai
a ba a rasa man shanu a riga Hajji Salama mu a riga gemu akwai man shanu insha Allah
yanzu kuma mun yi da tuwon chartun mu za mu dawo kuma wajen kayan dan kwalam da makulashe na motsa baki kuma mai gida in ya ci galgajiya hallo a komo wurin cinta za mu yi biskit da farko ka samu fulawar ka kilo daya ka samu kankon ka guda biyar ka samu madara kar
kwata kenan
kwata na madara sai ka samu sukari shi ma kwata dan kai yayi zaki duniya ba lahiya bake da kwai sai ka sami binkin
powder
wannan akwai na sashe da ake saida
ɗan
leda kenan guda biyu za ka sa a kilo sai ka samu sukari mai kamshin wannan sikirbane shi sai ka sa duka leda guda tun da kwara goma ne a ciki sai ka samu mai cikin liddi sai ka sa wana a cikin damun za a sa za mu komo kan damu kenan in ka wasa kwai sai ka zo ka damu madarai ka daidaita dan ruwan kadan a cikin damun madarai sai ka zuba cikin kwan sai ka ka suga ka zuba sai ka kawo binkin powder ka kasa ka ka sikirbani ka sa saboda karnin kwan ya huta daga cikin wannan kin kai a rika jin abin kwan sai ka kawo mai cikin liddai sai ka zuba a cikin ruwa ruwan kwan da madarai sai ka sa fulawa fulawa ka atankada daman ka dame ta kana yi kana dame daman ba mai ruwa ba ake in kana so in ka mulmula sai ka rika laulaya shi akan hoihoi yayi zanan hoihoi in kana so kuma sai ka mulmula shi ka dora shi ka rinka yanka shi har lokaci mai yanka yanka duk wanda ranka yake so yayi naka yankan da kake so shi zaka yi sai soyawa in an zo soyawa kuma ai mai kamar litir ɗaya ma ya isa sai ka soya kuma soyawa ba a sa wuta jiya kamar mai in yayi zahi za a jaye icce kenan zai suya mai kyau ba ya kone ba kuma cikin bai dahu ba zai suya mai kyau in kuma akan gas ne ma zaka yi hallo sai ka rage wutai sai kai suya mai kyau to a ci wannan lahiya jama'a
to kamar shi wannan tintin ina ki wannan biskit din shine kamar akin za a ci in aka zubo a cikin dan plate sai a dan kada el madara haka a rage ci da madara ko da juice
yawa sai a ci da madara ko da juice ko yara ma in za su makaranta sai ka dan kulla musu ni dan saboda kullun yaro na in za a yi makaranta shi nake kulla mishi ba suga kuma gashi bai sha ba mai
mai gida ma sai
a mai gida ma za a bashi insha Allah to
Kuma dalla masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tsaya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fagi daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya Yeah.
Shout it.